Hukumar Kwastam ta bayyana hakan ne a wani taron karawa juna sani na yini biyu da ta shirya da ke gudana a birnin tarayya Abuja, inda sabon makaddashin babban kwantiroda Bashir Adewale Adeniyi ya bayyana cewa
we are all going to be stakeholders.
Shirye hukumar take ta hada gwiwa da manoman kasar wajen tattara bayanan sirri domin inganta ayyukanta, saboda idan aka kare manoma ana kare tattalin arzikin kasar ne, inda ya kara da cewa sabuwar dokar ta Kwastam ta shekarar 2023 za ta taimaka matuka sun rika sauke nauyin kin da yara taya uyansu sakamakon samar da tsauraran matakan hukunta masu karya doka ta yadda zai dake da aikata maganin fuffuka. Babban daraktan cibiyar nazarin shari'a mai zurfi ta Najeriya, Farfesa Muhammad Tawfik, na daga cikin mahalarta taron, inda ya bayani akan yadda tsaffin dokokin hukumar Kwastam ya hana ruwa gudu wajen ingancin aikin ta.
Eto, na farko dai kafin watan April na shekarar, Customs tana da dokoki sun fi 37 hadar regulation wadda yake gaskiya ba sa taimakawa wajen ingancin aikin Nigerian Customs Service. Na biyu, ba sa taimakawa Nigeria wajen kudaden shiga. Na uku, ba sa taimakawa 'yan kasuwa wajen samun sauki na yadda za su tafiyar da harkokinsu na kasuwanci, da kuma even taimakawa na ba da gudunmuwa na kudin shiga fannin customs, sabili da dokokin sun kasance dokoki ne da ba su dace da yanayin zamani da ababen da ake bukata na yadda customs suke aiki a wasu sashi ba. Dokoki da suka shiga rodin 63 ana son su cigaba da amfani kuma da taimakawa kasa, sai da taimakawa 'yan kasuwa ba zai yi ba. So dokar da aka rataba hannu akai a watan April a bana ba tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, a gaskiya ya kawo da wasu mas'alolin da ake samu da customs, da dokokin customs, da kuma wahalhalun da 'yan kasuwa suke sha ta fannin yadda suke mu'amala da custom, da kuma yadda suke kokarin tabbatar da cewa kamar an samu su sauki na hurda da custom, sabida su samu su su cimma burinsu na kasuwanci, sa'ilin da su taimakawa kasa su samu kuɗin shiga.
A nasa bangare, Malam Idris Giwa, wanda ya wakilci babban sakataren ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare, ya ce
wannan sabon doka da aka samu na Nigerian Custom na yadda za su tafiyar da ayyukansu, su kamar wanda aka yi mata bayi ne aka kwanci, so zai samu damar aiwatar da ayyuka yadda za a samu kuɗaɗen shigowa a ƙasa, sannan kuma zai taimaka ma mutane wanda suke da guri su fitar da kayayyaki su yi sana'a zuwa kasashen waje. Wannan shine babban abu muhimmi wanda aka ci nasara akai. Ba shakka, saboda ainihin ka'idodin da aka sanya za su kula da irin wa'annan abubuwan, duk kudaden da suke shigowa yanzu akwai ainihin abinda ake cewa check and balances, sa idanu a cikin ainihin dokokin shiga da fita da saye da sayarwa na ainihin international trade. So saboda haka yanzu ba kaman da ba, za a toshe wa'annan kafafe yadda Najeriya za ta more ta samu kudaden shiga na aiwatar da manufofin gwamnati. Kwarai da gaske, yanzu hanya ta bude, abubuwan da ake nomawa da yawa suna nan wanda yake ba iya an fitar da su ba saboda dokan ta tauye. Amma yanzu doya na nan, masara na nan, rogo na nan, bayan shinkafa, muna bada muhimmanci akan shinkafa, bayan akwai wa'ansu abubuwan amfani da ake nomawa a ƙasar nan wanda yake kuma ana so a fitar da su, amma ba a samu saman haka ba. Amma yanzu nan akwai ci gaba sosai wanda yake zai ba da dama a fitar da ababe da dama zuwa kasashen waje.
Idan ana iya tunawa, tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya rattaba hannu akan dokar a watan Afrilun shekarar 2023 da muke ciki, dokar Kwastam din da aka kwace a kalla shekaru 63 ba tare da yin gagarumin gyara ko sauyi a kai ba. Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.